Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama matashar mu ta VOA Africa da ke yamai kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a Nomad, Sarauniya da Lal da Niyya. A Ghana kuma ana shin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma su yayin da a duniyar gizo kuma koyo shi muna nan a voahausa.com ko ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Ajali Tore ne tare da Sarfilu Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku ƙarin haske akan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zuwa Turai.
Bayan da za a yi shugaban ƙasa ya yi wani abu wanda yake shi ne na kanshi ne, domin yanzu ya zama na al'umma. Amma abin da ya shafi ƙasa, in dai zai fita ne to ya shafi ƙasa, to in kuma ya shafi ƙasa ya kamata a sanar da ƙasa menene zai je.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Kaduna an kafa wata doka ta musamman ta hana shiga da fita.
Majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta bada umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar Kajurun baki daya ranka ta kaf haste in masha Allah.
Kamar yadda aka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah, muna bude muku layukan mu na waya don ku kira ko bayyana muna ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya. Saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu 1-202-205-6555 don bayyana ra'ayin naku. Bayan kuma duk waɗannan har ila yau muna tafiya da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru, amma duk sai in sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Kumel. Yau Juma'a an yanke wa ƴan kasar Rasha nan ƴan rajin mallakar bindiga Maria Butina hukuncin ɗaurin watanni 8 a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke kitsayin da wato da take tsayin shishigi a siyasar Amurka zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekarar 2016. Butina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita ne a wani gidan da ake tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ta gabata. Laifin zama jami'ar Rasha a Amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare da ta yi rajista a ofishin babban Attorney General ba. Alƙaliyar kotun tarayya Tanya Chukwan ita ce ta yanke hukuncin, kuma ta ce Butina za ta samu sassauci kan lokacin da ta kwashe a ɗaure, sannan za a mayar da ita ƙasarta da zarar ta kammala lokacin da aka yanke mata. Butina cikin yanayi na ban tausayi sanye da kayan gidan yari kusa da lauyanta ta roƙi alƙaliyar rahama domin a ba ta damar komawa gida ta sake gina rayuwarta, amma alƙaliyar ta ce an yanke mata hukuncin ne domin girman laifin da ta aikata. Shugaban Amurka Donald Trump ya roƙi Amurkawa yau Juma'a da su je su yi rigakafin cutar ƙyanda a tsakiyar sake barkewar ƙwayar cutar da aka yi wato da ake iya ɗauka daga wani a Amurka, wanda hakan ya tilasta wasu jami'o'in Amurka biyu killace ɗaruruwan ɗalibai da malamai da sauran wasu ma'aikatansu. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa dole mutane su je a yi musu allura domin kare kansu ga ƙwayar cutar da aka kawar da ita a Amurka kusan shekaru 20 da suka gabata. Akwai kusan mutane 700 da suka kamu a cikin jihohi 22 kamar yadda cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar da rahoton ranar Laraba. Wannan shi ne yawan da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 25. An bibiyi farkon ɓarkewar cutar, inda aka gano cewa wasu Yahudawa ne suka samo cutar lokacin da suka yi tafiya ƙasashen waje. Mutanen da suka kamu da ita dai ba su da yawa a jihohin da suka haɗa da New York da New Jersey da Michigan da kuma Washington. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a an samar da dabban ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a wuraren wato a masallatai. Musulmai a kasar sun amsa kiran sallar Juma'a kasa da mako guda bayan da aka yi mummunan harin Lahadi lokacin bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a babban birnin kasar, wanda aka daura masu tsaron ra'ayin addini. Kowa yana cikin tsoro. Abdullah Muhammad mai shekaru 48 ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters kafin a tayar da sallar Juma'a, ba wai kawai musulmai ba, mabiya addinin Buddha da Kiristoci da Hindu, kowa yana cikin halin tsoro. Ofishin jakadancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a Sri Lanka. A tana mai ambaton rahoton da aka fi da wato kafin labarin na Sri Lanka saka fitar na cewa akwai wasu ƙarin har-harana nan zuwa wannan gargadi yana zuwa ne ƴan kwanaki bayan da mummunan harin da aka kai majami'u da otel otar ranar bikin Easter lokacin da ƴan kunan bakin wake suka kashe sama da mutane 250 tun farko da jami'ai sun ambata yawan mutanen da suka mutu sun kai sama da 350 amma sun canza yawan mutanen ranar Alhamis suna mai cewa wasu garuwoki an kirga su ne sama da daya jami'an Sri Lanka sun ce mutumin da ake zargi da kitsa har-haran Zahar Hashim shi ma an kashe shi a ɗaya daga cikin har-haran da aka kai otel din Shangari daga ƙarshe faɗa tsakanin bangarorin da ke iko a Libya na mayar da hannun wato ya mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ICRC a takaice halin da mutanen ke ciki-ciki da wajen Tripoli na ƙara ta'azzara cikin makonni uku a cewar ICRC jiya Alhamis abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashin hankulin da aka shafe shekaru 8 ana yi sun ci gaba da taigayyara kungiyar ta ce wato makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta mutane sama da 35,000 sun guje wa gidajensu kuma suna zaune ne da ƴan uwansu ko kuma suna wasu gine-ginen gwamnati. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun kwashe ƴan gudun hijira 325 daga wani sansanin gwamnati bayan fitowar wani rahoto da ke cewa ana musgunawa mutanen da ke zaune a sansanin.
Oh madalla gaida Sarfil Hashim Gumel labarin aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC to madalla sai rahotanni bayan da shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya bada sanarwar tafiyar kwanaki 10 zuwa London ya bar baya da kura domin wasu ƴan kasar suna tambayar ko me yaje yi ba tare da an shaida musu ba wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani
Bayan da Fadar Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar cewa Shugaban Muhammadu Buhari ya tafi a Ingila inda zai kwana 10, wasu ƴan ƙasa sun fara cece-kuce cewa ya kamata a ce an bayyana wa ƴan ƙasar abin da Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai je shi Ingila har na kwanaki 10. Jam'iyyar PDP dai na gaba-gaba a jerin waɗanda suke suka akan wannan lamirin. Kamar yadda Umar Sani wani jigo a jam'iyyar PDP yake bayyana mun a fira da ne da shi a Abuja.
Duk lokacin da shugaba zai je wani waje ko zai wani abu yana yin abin ne saboda gwamnati idan ya ce zai yi tafiya to duk tafiyan da zai yi yana yin tafiyan ne a matsayinsa na shugaba na Najeriya ba shugaban wata jam'iyya bane wanda za a ce ba mu da yanci mu sani shugaban kasa ya wuce maganan siyasa a cewa shi ne shugaban kasan APC ko kuma shugaban kasan a'a waɗanda ba su zabe shi ba ko waɗanda suka zabe shi kadai shi shugaban kasan Najeriya ne gabaki ɗaya kuma ƴan Najeriya suna da yanci su san menene zai je a inda zai tafiya domin duk abin da za a yi musamman da kudin Najeriya za a yi kuma jirgin da zai shiga na Najeriya ne abincin da zai ci Najeriya za ta biya ko me zai yi na Najeriya ne saboda haka abinda ma zai je ya kamata ƴan Najeriya su sani
wannan bai kasance maganganu dai na siyasa ba domin a ci gaba da suka ana kalubale tunda shi na da ƴanci ya tafi a radin kansa a matsayin mutum ba tare da ya bayyana me zai je da abubuwan da zai je da waɗanda zai je ya gani kuma wata hidimomi ne yake so yi ba sai lalle ƴan kasa sun sani ba
duk yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati ana tafiyar da harkokin gwamnati ne ta hanyar bayani ina son ka sani ko a ofishin shugaban kasa kaje akwai takarda da ake kira itinerary wanda duk abin da zai yi a rana kai a duk abin da zai yi a sati guda an riga an rubuta ba yanda za a yi shugaban kasa ya yi wani abu wanda yake shine na kanshi ne domin yanzu ya zama na al'umma amma abin da ya shafi kasa in dai zai fita ne to ya shafi kasa to in kuma ya shafi kasa ya kamata a sanar da kasa menene zai je kuma ba shi da lafiya ne ko kuma zai je medical check ne misali a je a bincika shi a ga ya lafiyar shi ba zai hana ba dole ne sai ya yi bayanin ga irin abin da yake damun shi ba a'a zan tafi kasan turai kuma za a je a min bincike a tabbatar da lafiya na nan shikenan ba wani bincike ake nema ba a san ko wani irin ciwo ne za a je a bincika idan yana so misali ya tafi hutu yana da yanci ya ce to zan tafi hutu ne na kaza kuma yana da yanci a cikin tsarin mulki ya ce zan tafi hutu na wata guda ko na sati guda ko kuma na lokaci kaza.
Umar Sani kenan na jam'iyyar PDP a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Mai Malabu ne babban sakatare da jam'iyyar ta APC kuma gwamnan jihar Yobe Mai Jiran Gado ya mai da martani dangane da wannan korafin da MPDP ke yi.
Shi da dan ada ba abin da bazai ce ba, sannan kuma ba abin da bazai mai da shi magana ba, amma an ba haka ba ai wannan taziya ce ta dashin kansa wanda kuma ba goye tafi ba, sannan an sanar cewa yana da tafiya da zai yi kwana 10 a waje.
Eh, amma wai ba a ce hutu ba, kiwon lafiya, wata ganawa, wata mu'amala kamar a matsayin na shugaban kasa da zai yi tafiyan nan da dukiyoyin jama'a. Ba ka ganin ka ya kamata a faɗi shin hutu ne ko kiwon lafiya ko wani abu da zai je shi Ingila?
Ai abin da zai fitar da shi ya yi tafiya bai zama wajibi sai an cika abin da zai ke yi ba. Tunda ya ce tafiya ce ta kashin kansa, babu dalilin, babu wani doka da ya nuna cewa sai ya faɗa abin da zai ke yi billa billa.
Babban sakatare na jam'iyyar APC kenan Mai Malabu ne a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai yan Najeriya sun sa ido su ga ko yanzu fada gwamnatin za ta ba da sanarwa akan cikakken bayanin abin da shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwana 10 yana yi a ƙasar Ingila. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna inda gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske kan dokar hana zirga-zirga da ta sanya karamar hukumar Kajuru biyo bayan tashin hankali da aka samu a yankin kasuwar Magani da ke yankin. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya kuma na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta saka dokar hana zirga-zirga ne a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna biyo bayan tashin hankali da aka samu a yankin kasuwar Magani. Malam Samuel Alwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna, kuma shi yayi wa manema labaru karin haske game da wannan doka da aka kakaba a karamar hukumar Kajurin shiya ta biyun jihar Kaduna.
Bayan nazari da kuma bibiyar abubuwa da ke kai komo a nan garin kasuwan Magani, majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta bada umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar Kajurin baki daya ranka ta kaf har sai in masha Allah. Kamar na fada, wannan dokar ta shafi duka hukumar Kajuru ranka ta kaf babu sassauci, kuma an dau wannan matakin ne domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyin su.
Ita kuwa rundunar yan sandan jihar Kaduna cewa ta yanzu aka ta riga ta tura manyan jami'an tsaro a yankin kasuwar Maganin karamar hukumar Kajurin domin gujewa sake samun tashin hankali a karamar hukumar, kamar da yadda kwamishinan yan sandan jihar Kaduna CP Ahmad Abdurrahman ya tabbatarwa da manema labaru.
Yanzu aka duk manya-manyan jami'ai na da jami'ai masu kwantar da tarzoma da operation yaki da anti-kidnapping da duk wasu dakaru duk yanzu aka suna kasuwar Magani, domin mun samu rahoto watakila waɗancan da suka yi wannan takardan su ne suka sake tunzura matasansu suka fito tun jiya suke son su tada zaune tsaye. Allah bai ba su sa'a ba mun dakile, to yau ma kuma sun fito alhalin akwai dokan hana fita na awa 24 a wannan guri. Yanzu haka muna ta patrol da mu da sojojinmu da kuma duk civil defense da SSS suna ba mu rahotanni, ba za mu bar wani ya cuta ma wani ba, za mu tabbatar da an ci gaba da zama lafiya a jihar Kaduna da ƙasarmu Najeriya mai albarka da dar Allah.
To ko na hali al'umar yankin kasuwar Maganin karamar hukumar Kajurin ke ciki biyo bayan saka wannan doka?
Yana zai yi kare wata gudu da bayan sallar magana ka za a isa kuma ko kan yi kuma yi kama a yawon bi to fi zai yi masu kwana wani harbar wannan hanyar zuwa wayewar gani ba kusan karfe yana zai haka ma yan ka tabbata da wannan daga ciki zai fara harba ko gudu mai daga cikin amurka da gudu kuma kuma da zai zai guda biyu ka san abin da gaske ya karin da yi.
Yanzu akwai mutanen da aka kashe ko aka kai su asibiti?
Eh, kwarai ina zan kai yaran mu guda biyu na sa'a kuma zan kura su ina zan tafi da su.
Yanzu an duwa hali ake ciki.
Eh, zan da ake ciki an sa doka muna nan da gida don suna kallon muna kallon su jama'a yanzu sun shiga tsakiya. Ya Ayyan Ahmad Gardi to muna fama da yan kan da suna kawo mana hali kafin magani.
Yanzu an sa doka biyo bayan wannan abu da ya faru, wani hali kuke ciki?
Eh, muna nazo na kowane muna kare angonin saboda gudun dare abin da zai faru sabon da zai faru.
Ina jami'an tsaro?
Suna nan a garin to amma suna suka ce mu kare kanmu.
Yanzu yanzu dai karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna na kan gaba wajen samun yawaitar hare-hare da kashe-kashen da ake tsakanin al'umma mabambanta. musamman ganin yadda ake sake samun hawhawar hararen da a cikin ƴan watanni aka kai harare har guda uku mabambanta to ko maganar saka dokar hana zirga-zirga za ta iya magance tashin hankulan da ake samu a yankin karamar hukumar Kajurin musamman ganin an sha saka irin wannan doka a yankin a baya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawan Ikra yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda a jihar Difa hukumomi bayan nazari sun bude kasuwar kifi bayan wani tsawon lokaci da aka rufe ta sanadiyar matsalar ƴan Boko Haram wakiliyar muryar Amurka a Zandar Tamar Abari ta hada mu na wannan rahoto
Yankin na Difa ya shahara wajen kamun kifi da kuma kasuwancin shi zuwa kasashen Najeriya Kamaru da kuma Chadi. Garin yadda matsalar ta yi kamari ya sanya hukumomin suka rufe kasuwar ta kifi. Hankuro Buri Kasum shine magajin gari na Difa.
Wajen nazari ne manyan mutane a Niamey da aiko wani takarda cewa an kada dokar da hana noman kasashen da kamun kifi da saidawa. Lokacin nan sai aka aiko takarda nan gwamnati da kwasai da jana aka zauna aka kira dukkan. Duk dai wanda ya shafi harkar noman kasashen da kamun kifi da saidawa. Suka zauna suka yi nazari sai kuma suka sadu da manyan sojina aka duba a takar da ya kamata a doka.
Wani irin dokoki ne aka kafa musu?
Dokokin da aka kafa dan da tabbatar da cewa dan da mutanen suke kawo wannan jiya an san su aka duk kuma ta kasa san su waye ne ira da ga ina suka wuto me sara su da me za su duk wani abubuwan sai aka sa police da abin da ke tsaro aka san su tukunna kamun a ce to shugaban da suke sabon kula kaso nan kina an ba su kuma abu kamar na Najeriya a duk da wani hadinja suna zuwa anan su sai mutuwar kana nan a gurin
Alhaji Abdurroro shine mai kula da sabke kaya da kuma loading su a kasuwar ta kifi ta Difa
Bude wannan kasuwa a Difa tabbas abu ne abu farin ciki wanda mun dade muna fafita akan shi wannan shekaru kuma yanzu aka kawo mu lokacin da Allah ya yarda da ikon shi aka kuma bude wannan kasuwa
to kamar wani irin tsari ne aka mata
tsarin da aka mata cikakken tsari ne wanda muke da shi akan tashi muna buƙatan ruwan da zai zo daga Najeriya zai zo nan ne ya saki ni kenan mutanen mu za su dinga kawo su daga Jejimi daga Boso da sauran su shine kuma mutanen Najeriya za su dare garin sai su dai da shan hakan nan kuna nan ga lodin kifi wanda za a buce da shi Najeriya tun da gida yake kasuwa kifi ba kasuwa bace mai lokaci guda kuma ga shi ne yanzu aka ana lodin kifi zuwa Najeriya
kamar wani irin matakai na tsaro aka dauka a game da wannan kaso ganin cewa dai akwai matsala a da
eh akwai matakai daban-daban na tsare-tsare hadda laborori sai wanda muka sani yake yin wannan aiki muna da tsari na dindindin wanda mun san ko mutum nawa ne kuma mun san suwa ne ne bayan ka akwai dai tsare-tsare bakin gargado wadanda suke iya taimaka masa a cikin wannan kasuwa
to kamar bangaren hukumomi menene suka muku a wannan kasuwa
tsakaninmu da hukumomi sun ba mu kudi kuma muna ba mu tsaro da roba kuma muna iya mu taimaka musu da iya abin da ya tsaye da gare mu ta tsaka ba cin gargado da ne muna fuskanta shiyayi a idodi da hukumomi suka ba mu akan tsarin kasuwa
to ko su direbobi wace rawa ce suke takawa a cikin wannan kasuwa Kwango Alhassan shine shugaban kungiyar direbobi ta Difa
muna sa ido yanda mun yasa kowanne da yake dauka da wanda yake tsaye duka mun sa ido na kiyayewa da abubuwan da ake tsoron da harkokin tsaro da muke da shi a cikin jihar Niger. Lokacin da aka yi akwai kwamitin wanda aka sa akwai mayan kasuwa akwai kuma da duka mutanen Niger. Kenan bangaren mota wanda muke da ita ga gwamnati da dai mun san wane ne kai wane ne lambar motan ka dai mun san mutum yake kuke sa mu shiga. Mun fara wannan aiki yau da sati
kuna lura da duk motar da za ta shiga ta fita da kigi
duka motar da za ta shiga duk muna da lambobin da tunda tun mun dauka akwai mutanen da diga kin mu da mota kaza ta dauko abu kaza za ta kanzu kaza sai ka zo da wannan takardun da kake
da Tamar Abari muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger
ina lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja wancan
zande to madalla a gaida Tamar Abari kamar da kuka je a farkon shirin yau ranar Juma'a ce ran da muke bude layukan mu na waya don muku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamuran yau da kullum to amma kafin bude layukan mu bar mu shakata da wannan waka
Thank you. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Wa alaikum salam, Rabi'u ne manja da kanwa dokan lere.
To mala Rabi'u gare ka.
To don Allah ne ina kira da irin siyasan mu ne. An yi siyasa, an yi zabe, an gama, a hada kai ne amma tsafa aiki ba a dinga zoke-zoke su kuma. In an ce kuma za a daya zoke-zoke ne, haka za mu koma kaman baya kenan. Irin wannan ne yasa har wancan gwamnatin take kare ba a yi komai ba. To bakin su kuma an gama amma ka ji wannan yake, wannan yake, to in sun tsaya haka bakin sun gaba su da yi.
To Allah ya sa
wanda zai tsaya sai takara dan Allah dan yi taimaki talakawa a bazai je Najeriya da wanda Allah ya ba shi.
To Allah ya sa sun kira naka, bar mu laika Niger. Wani daga Niger?
Ni mai wanke gida a garin Maigota a Chimba.
To gare ka.
To ni ra'ayina a yau Allah ya hukunci dai damunan mu ta sauka a nan yankin mun jihar Niger karamar hukumar Mashegu Kediwa. Sai yana gaban kai kwana hudu kenan muna shuka su, amma roƙon da muke da gwamnati wanda tun aka fara demokuraɗiyya gaskiya ba taɓa ganin taki a ɓangaren gwamnati ba. Kuma sannan yankin mu ina ji a karamar hukumar Mashegu ba inda ake fidda amfanin gona sama da yankin mu. To muna roƙo dan Allah ya taimaka mu taki. Sannan kuma sai matsalar fetur da ke addaba mu a Najeriya. Ana cewa Najeriya ita ce ƙasa ta shida a tattalin man arzikin mai, amma kuma gashi na shan ma da halin rashin mai a Najeriya. Dan Allah shugabannin namu duk abin da ya kamata su yi wanda zai taimaka wa sallar kasu ya kamata su mai da hankali a kan shi. Ya ba ina kenan.
To mun gode daga Niger, har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Daga ina?
Mama Adamu Juli daga Fadosu.
To Fadosu kam gare ka, ba mu albarkacin bakin ka.
Ka dai abin da ke damu ka shi. Abubuwa da maganin Buhari da yake ya ce ina ya kafe na din nan wannan mu dai amincin Buhari nan a ga. Wannan aiki a kan mutanen da suna fasu je ko ina ba abin da za ka iya ji amma a dalilin wannan mulki kuma abubuwa da ya tafi daidai saboda su suna neman yadda za su yi samu kusanci da rashawa Allah bai ba su ba ke kawon adawa ko da aka ya kafa ta su duba su gani.
To mun gode. Allah ya sa sai jikiran naka, bar mu laika Yobe. Wani daga Yobe?
Sai yabo wannan ne dukwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam lafiya.
Lafiya lawa to gare ka dan uwa.
To yau ni ra'ayi na kini akan Baba Buhari. Sabida ga hinin da bai ko mutane suna ta korafi akan cewar ya hasa ya daga an daga hin kawo kaliya ana cewa yau yana daga tare na kuka na cewa dari da ahirin kari da zaki tanta o ba da taimaka ya duba ya san ga dalilin zana ne 150 ya dare su ce ya duba mu talaka da muka zabe.
To
zai duba ba kowa zai duba, duba talaka da su zabe dan Allah dan annabi ya taimaka ma Baba Hadi.
To Allah ya sa zai je kiran naka, bar mu leka kwara. Wani daga kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dalla Garba ina mai bulawus kala kala daga nan kwara a Najeriya.
Wa alaikum.
Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto daga taimaka mana da kuma hukumar ba da wutar lantarki ta jihar Sokoto. Da a yanzu a garin mu na Dina ba mu da isasshen wutar lantarki, sai a kwashe kusan kwanaki uku zuwa sati guda babu babu wuta. Kuma akwai ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suka haɗa da Wurnu da Raba da Isa da Sabon Birni da Gwarayu. Gaskiya waɗannan yankuna duka babu wutar lantarki, da haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto ta magance mana wannan matsala ta wutar lantarki da ke damo mu. Mai magana Bello Garba ina Sokoton Najeriya, na gode BOA.
To mun gode. Yanzu kuma wani akan layi? To yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau kuma ranar Juma'a ce, sai ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan wannan ranar. Assalamu alaikum, daga ina kuke kira?
Daga Gombe ne, tarihin Najeriya.
Gombe, to gare ka.
Akan ra'ayi nan ko shi ne magana na gaskiya, shi Buhari mutane sun zaɓe shi, kuma arewacin Najeriya muna cikin wani hali ga fashe-fashen fatan mutane ga abubuwa wanda bai mana maganin komai ba. Arewacin Najeriya ya kamata in zai kuma karye cewa zai hada mu da wani bayarbe domin Arewa ba Yarbawa ba Yarbawa ne suka zabe shi ba ɗan Arewa ma sun zabe shi suna na Garba Tela ne daga Yarwa Gana Ujil Gombe ba ruwan mu da wani magana wani tulumbu ko wani bayarbe ba za mu yarda da wani bayarbe ba gara Kirista na Arewa ya zama shugaban kasa ba abin da ya dame mu da musulmin da yake zama bayarbe daga Garba Tela Yarwa Gana Ujil Gombe
mun gode daga Kwara zamu leka Zaria wani daga Zaria
Imanar Yarima daga Bida Bidi Dutsen Zaria.
To, Malam Yarima gare ka.
To, bayana na akan abin da ke faruwa rufin zaman lafiya a Kajuru, da Kajuru State. Wannan abin ya dame mu, wai an doka hana yawo, ko bi da aka nada ba su, ba zai biya bukata ba a duba wannan lalura. Saboda a magancin shi ana takura ma jama'a saboda ba laifi wanda bai shawo ba bai san hawa bai san soka ba saboda Allah a taimaka gwamna.
To Allah ya sa gwamnan ya ji kiran naka yanzu mu leka Gombe wani daga Gombe.
Sunana Abubakar Sadiq.
To Malam Abubakar assalamu alaikum.
To ra'ayina dai gaskiya ina ma babban Buhari fata alkhairi Allah ya dawo da shi lafiya.
Amin. Kuma amin. To jama'a mun gode ga duk wanda suka kira suka ba mu albarkacin baki su a wannan rana ranar Juma'a. To madalla kar ku manta kuna sauraron sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin mu na wasanni a takaice daga kasar Kamaru.
Wasanni a takaice. Makon da muke cikin nan ne kungiyar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru ta matasa na ƴan ƙasa da shekaru 17 suka samu nasarar zuwa zagayen ƙarshe a gasar da ake bugawa na cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Tanzania. Club din Inevitable Lions ta kwarara kwallaye guda hudu ne a ragar ƙasar Angola, inda ita kuma ƙasar ta Angola ta jefa kwallaye guda uku a ragar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ƙasar Kamaru tana jira ta buga final ne da kungiyar kwallon kafa ta kasar Gine Conakry a ranar Lahadi mai zuwa idan mai kuma ya kai mu. Sai kuma sakamakon La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru, anda club din Dragon ta birni Yaounde ta lallasa club din Apejas Academy da ci 3-1. Kana club din Birnin Baminda ita kuma ta jefa kwallaye guda biyu ne a ragar club din Tonnerre. Club din Cotton Sport ta birnin Garwa ta samu nasarar cin kwallo guda 1-0 a ragar club din Union ta birnin Duwala. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya takaice.
Yau Juma'a an yankewa ƴar kasar Rashin nan ƴar rajin mallakar bindiga Maria Butina hukuncin daurin watanni 8 a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata kasa da ta kitsa yin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban kasa da aka yi na shekarar 2016. Butina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita a wani gidan da aka tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ya gabata. Laifin zama jami'ar Rasha Amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare da tayar rijista domin da ofishin babban attorney general ba.
To madalla da haka muka zo karshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, sai engineer tamu Zainab Abdulrahman ne na ku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.